شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساد ويو أكدوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تريه حدود 38 wanda wannan rana ta yi daidai da 29 ga watan 5 a shekara ta 2017 ta miladiya yau za mu tashi aya ta 62 a cikin tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci mai albarka na alqur'an a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a cikin suratun muna cikin suratun nahl zamu tashi aya ta 62 insha Allah amma zamu amsa tambayoyi da suka zo wannan yace kimanin wata 6 ina neman aure har an saka rana an kusa biki amma da mahaifiyata ta ganta sai tace bata yi mata ba sai na canza gashi bikin ya kusa zan yi biyayya akan haka ko ya zan yi a taimaka min sai wannan abin yana da damuwa kwarai da gaske saboda iyaye suna da haƙƙi kuma suna da matsayi babba kuma Allah madaukakin sarki ya sanya yardarsa wato yana yarda ta hanyar faranta musu kuma yana fushi in aka bakanta musu saboda kada abin da zai faranta ma iyaye abin a neme shi ne to sannan shi kuma aure Allah ya gina shi akan soyayya a tsakanin jinsi da jinsi a shawara ta ga wannan bawan Allah shine yayi kokari ya bi hanyoyi na shari'a da zai gamsar da mahaifiyarsa ga wannan masoyiya da yake so ya aura domin akwai abubuwa na barna da za su biyo baya da yawa akan rashin auren zai zamanto ya karya alkawari ya yi alkawari ya bar yarinya wata 6 watakila waɗansu masoya sun zo neman ta an ce an riga an yi mata miji ta samu dama damammaki masu yawa duk an kawar da waɗannan damammakin saboda shi saboda ganin ya yi alkawari saboda ganin ya ba su kalma don haka akwai barna da dama da za ta biyo baya a cikin yin haka watakila ma tana da damar ta yi karatu ko tana da damar ta yi wani abu wanda yake na amfaninta a duniya amma duk ta bar shi saboda kawai alkawarin aure da ya yi mata to wannan duk akwai cutarwa idan ya zamanto bai je ya aure ta din ba ya warware don haka ne ma idan akwai cutuwa a cikin alkawarin da ya yi idan waliyai ko ita mai aure ta nemi a biya ta akan cutuwar da ta yi to haƙƙinta ne alƙali ya duba ya biya ta to saboda waɗannan abubuwa na barna lallai ya kamata abun dubawa ne a gare shi don haka sai ya ɗauki matakai ba zai iya tursasa mahaifiyarsa ba ya yi ƙoƙarin bin hanyoyi wanda yake zai gamsar da ita idan wannan abin ya gagara to bai kamata mutum ya ce zai kaddamar da san ransa ba akan abin da zai faranta ma iyayensa ya tsaya akan abin da mahaifiyarsa take so ya faranta ma mahaifiyarsa rai ya fi masa bisa abin da yake zai faranta ma kansa shi rai kuma Allah madaukakin sarki zai sa masa albarka amma dole ya dauki matakai domin ya fahimtar da ita a nuna mata fuskar shari'a da abubuwan da zai biyo baya na wato samun cutuwa musamman idan ya zamanto cewar kiyayyar da take mata ba a bisa wani dalili bane wanda shari'a ta yadda da shi dalili na shari'a abu wanda yake zai cutar a cikin addini ko abu wanda yake zai cutar a cikin mutunci ko kuma wani abu wanda yake zai kawo bacin zumunci a ciki idan wannan abin shine abin da ta hararo to kaga hujja ne na shari'a wanda yake za a iya dubawa to amma idan babu wata hujja ta shari'a to sai a yi kokari a gamsar da ita ta hanyar waɗanda za su ji maganarta da gayayyanta da karnanta da ƴaƴanta manya da ƙawayenta da duk wani wanda ake ganin za ta iya jin maganar sa ya kamun kafa da su domin surarrashe ta su nuna mata idan kuma abin ya ci tura ta kafe akan abin da take so to kada wato ka sa kanka a cikin halin da za ka yi wani abu da zai zamanto a cikinsa akwai bacin rai da bakin ciki ga mahaifiyarka ga mahaifanka inda kana neman albarka albarka tana cikin abin da zai faranta musu rai ne na'am na'am sai ba su haƙuri idan ta ce ya cuce ta ta ce dole a biya ta haƙƙi dole a biya ta haƙƙi a kan wani abu wanda ya kubce mata to sai a yi kima ya biya ta kamar alal misali ta ɗauka za ta yi aure saboda haka ba ta je ta yi registration ba ta haƙura shekarar ta kubce mata sai ya biya kuɗin registration wanda ya kubce mata don ta samu ta yi registration ta ci gaba da karatunta idan kuma to idan manema ne fa suka kubce manema sun zo an kore su manema sun zo an kore su yaya za a yi ta ce an cuce ta Allah zai kawo su aron mai ke Allah zai kawo su amma wato ana magana ta ce za ta nemi biya a biya ta a kan cutar da ita na wannan dama da sarata to wannan za a iya yin maslaha tsakaninsu za a iya yin maslaha ya ɗauki wani abu wanda yake zai bata wanda zai faranta mata rai a maimakon wannan ko kuma alƙali ya hukunci tunda za a iya ƙaddara wato cutarwa da aka yi ma mutum duk wata cuta mafiya yawan cuta da akan yi za a iya ƙaddara ta a yi mata kuɗi ya zamanto mutum ya biya to wannan ya ce don Allah a jawo hankalin iyayen da idan ɗansu ya yi musu laifi za su ce ya fita ya bar musu gida domin a yanzu haka akwai uban da ya kori ɗansa daga gidansa ya ce kuma sai ya kashe shi idan ya ƙara ganinsa a gidansa sakamakon sa'insa da suka yi da 'yar kishiyar mahaifiyarsa to wannan ƙwarai da gaske yana daga cikin abubuwa na tarbiyya waɗanda suke wato suna da haɗari ƙwarai da gaske musamman ganin yanda wato al'umma yanzu take yaro yana gabanka yana gidanka ma kana jin tsoron miyagun abokai gare shi ballantana ka ce ya kama gabansa idan kashe gari idan ya dawo maka a ɗandaba ko ya dawo maka a yayi marisa ko makamantan irin waɗannan miyagun halaye yaya za ka yi da kanka saboda haka wannan uslubi ne mara kyau na yin tarbiyya ita tarbiyya ba a yin ta don huce haushi yayi maka saboda haka ka yi abinda za ka huce haushi da shi huce haushi ba shi ne tarbiyya ba yayin da duk za ka yi tarbiyya kana fusata kana tafarfata kai abinda za ka yi kana ganin ka zartar da fushinka to ka tabbatar kan cewa wannan abinda ka yi ba a kan daidai yake ba ba a kan tafarkin basira yake ba ba a kan tafarkin shari'a yake ba shi ba a yin an hana alƙali ya hukunci alhali yana cikin fushi hukunci da ya shato da su to ya za a yi kuma mai tarbiyya ya yi tarbiyya ya ɗauki mataki matsayi na tarbiyya a yayin da yake fushi ba zai yiwu ba saboda hukuncin da aka yi shi a cikin fushi hukunci ne ba na hankali ba hukunci ne na zuciya hukunci ne na zafin zuciya na ɓacin rai na baƙin ciki kuma shi fushi daga shaiɗan yake shi ya sa nema ake neman tsarin Allah daga shaiɗan yayin da mutum ya fusata kamar yadda ya faru da waɗannan sahabban da suke sa'insa tsakaninsu da juna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na san kalma da ɗayansu zai faɗe ta za ta tafi da wannan abin da ke tare da shi na baƙin ciki shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda ka fushi daga shaitan yake don haka wannan uslubi ne na tarbiyya mummuna iyaye su guji yin haka saboda abubuwan da za su biyo baya na ɓarna wato sun fi dukkan abin da zai kawo masa na jin cewar ya huce fushinsa domin abin da zai faru na lalacewar ɗan irin abubuwan da za su biyo baya sai sun fi masa bakin cikin da za su kawo masa yafi masa bakin cikin da yake ji a lokacin da ya fushin da. Saboda haka yayi tunani ya hangen nesa. Wannan uslubi ne mummuna da ya wajaba iyaye su guje shi. Akwai hanyoyi da dama na tarbiyya da za ka yi da ba tare da ka dauki mataki irin wannan ba, musamman a yanayin da muke ciki a al'ummar mu a yanzu. Yanayin da muke ciki a al'ummar mu a yanzu da hanyoyi da mutane suna nan kofofinsu, wato kofofinsu a buɗe suke ga duk mai son barna, ga duk mai son lalacewa. Za su zo su mayar da shi ɗan gida, za su zo su mayar da shi ɗan jikinsu. Yanzu yaya mutum zai, idan kai haka ya je ya haɗu da masu neman maza, shikenan ya zamanto ɗaya daga cikinsu, kuma su zamanto iyaye gare shi, su masa gata, su biya masa makaranta, har ma su kai masa mota, saboda kawai ya zamanto karuwan namiji. Wannan barnar tana nan a cikin al'ummar mu ana yi. Wani uba ne zai so ma ɗansa haka? Akwai hanyoyin barnar, suna da yawa. Saboda haka wato ko yaushe ana ka'idar shari'a shine irtikabu ahaffud dararain, ka ɗauki cuta mafi sauki. Wata cuta ce tafi sauki, tafi tsanani? Cutar cewar ya bata maka saboda yayi sa'insa da yar kishiyar mahaifiyarsa, saboda yar kishiyar mahaifiyarsa ta yi fushi kana ganin ya saba mata, wannan cutar ita ce tafi sauki? Ko kuwa abinda zai same shi na gurɓacewar tarbiyyarsa, na lalacewarsa duniya da lahira? To ai kaga, sai mutum ya haɗiye ƙaramar barna, ya daure, ya ɗauki ƙaramar barnar akan babbar barna ta zo ta same shi. Dole ne mu rinka aiki da hankalinmu na shari'a, kuma abinda yake taimakawa a cikin wannan shine wato sanin manufofi na shari'ar musulunci. Na'am, haka ne. Wannan ita ma mushkila ce, wanda yake wani lokaci daga cikin abubuwan da yake kawo irin wannan laifin daga wajen su yara ne, samari, musamman yayin da suka zamanto samari, kuma iyayensu mata sun akwai kishiyoyi, ko uwar tana nan ko uwar bata nan, sai su ɗauki wato mummunar ɗabi'a tsakaninsu da kishiyar mahaifiyarsu. Matar mahaifi uwa ce, Allah ya sanya ta muharrama a gare shi har abada. Ba zai aure ta ba, ba za ta aure shi ba, zai kaɗaita da ita, za ta kaɗaita da shi, zai ga abinda dukkan muharrami zai gani daga jikinta. Saboda haka alfarma ce da Allah ya sanya tsakaninsa da ita, na haka ya wajaba ya kiyaye haƙƙin ubansa akan matan mahaifinsa. Wajibi ne ya kiyaye haƙƙin ubansa akan matan mahaifinsa. Abubuwa ne waɗanda suke wato akwai tarnaƙaƙi a ciki. Wani lokaci iyayen mata, iyayen yara mata, iyaye wato uwaye mata, su ne suke tunzura ƴaƴansu maza kansu shiga cikin haƙƙin ma kishiyoyinsu matan ubansu. Ko kuma uban nasu yayi wani abu, suna so su ba za su zo su yi yaƙin ba, sai su sa ƴaƴansu su yi musu yaƙin. Wannan zalunci ne, domin iyaye suna nema su sanya ƴaƴansu a cikin abin da zai kai su zuwa ga fushin Allah, akan neman su faranta ma, akan neman su wato su huce haushinsu, akan neman buƙatarsu ta ƙashin kansu, su je su sanya ƴaƴansu, maimakon su taimaka ma ƴaƴansu akan su bi iyayensu, akan su faranta ma mahaifansu su samu albarka, sai su taimaka ma ƴaƴansu akan su baƙanta ma mahaifinsu, akan su je su janyo ma kansu fushin Allah. To duk waɗannan abubuwa dole ne a duba, kamar yadda shi uba ya wajaba ya duba wajen tarbiyyarsa, iyaye mata ma ya kamata su kula, sannan su kansu ƴaƴa ya kamata su kula. Wannan tarbiyya ce da take buƙatar hikima, da take buƙatar wato duba da shari'a, da duba da haƙƙi. Haƙƙin da ya fi kowa haƙƙi bayan haƙƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine haƙƙin mahaifiya, sannan haƙƙin mahaifi. To haƙƙin mahaifa dinnan su ne haƙoƙin da suke gaba, don haka duk abinda zai tsare musu, abinda zai faranta musu, ya tabbatar musu da wato a farin ciki, ya tabbatar musu da kwanciyar hankali, wajibi ne ƴaƴa su kula da shi. Sannan su kuma iyaye maza su kula cewa ƴaƴa suna da haƙƙi a kansu, domin amana ne a hannunsu, yana daga cikin amanar da aka sanya su, su sanya su akan hanyar daidai. Dan haka idan suka sanya su akan fantararriyar hanya, ko saboda neman cimma wata manufar su, suka karkatar da su daga hanya, to wannan sun yi zalunci, sun tozarta amana. Idan uwa ce tayi haka dan biyan bukatar kanta, sai amfani da danta dan ta kaima ga uba, musamman in ba ta tare da uban, ta bata gidan uban ta hanyar ƴaƴanta, ta hana masa kwanciyar hankali da zaman lafiya ta hanyar ƴaƴansa, to azzaluma ce ita. Kuma Allah ba zai kyale ta ba, Allah ba zai kyale ta ba akan wannan. Allah zai iya sako mata jarabawa wanda za ta samu takura a cikin rayuwarta da Allah madaukakin sarki, ba zai yaye mata ba. Ta roki Allah ya yaye mata, Allah ba zai amsa addu'ar ta ba. Saboda haka a ji tsoron Allah wajen haƙƙin abokan zama wanda Allah ya haɗa wato zamantakewa tsakaninku tare. Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu da wato mummunan jarabawa, mummunan ibtila'i a cikin rayuwa, abun gudu ne. Allah ya jarabce ka da wato mummunar alaka tsakaninka da iyaye, wannan ta isa fitina, ta isa fitina da wato za ta toshe maka dukkan wato hanyoyin alkhairi. Allah ya kiyashe mu da irin wannan ibtila'i. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مكرهون.
نعم. الله تعالى يجي ويجعلون لله ما يكرهون كما سنا جنجنا مع الله أبند سكيكي سنا جنجنا مع الله أبند سكيكي مكاوكنس وتصف ألسنتهم الكذب أما تارد هكا harsunansu suna faɗan ƙarya cewar anna lahumul husna, cewar kyakkyawan sakamako mai tabbata ne a gare su. La jarama, babu ko tantama, anna lahumun na, cewa wuta ita ce ta tabbata a gare su. Wa annahum mufratun, kuma lallai su wato aba waɗanda za a gaggautar da gabatar da su ne a cikin wutar jahannama. Allah madaukakin sarki wato ya bayyana daga cikin mummunan aqidar kafirai ta jahiliya, rashin ganin girman Allah. Sannan kuma a wannan lokacin suke fito na fito da sakon Allah, kamar yadda manzannin Allah suka kawo, suna sifanta Allah, suna dangana ma Allah, suna jingina ma Allah abinda su ba sa so ga kawukansu, suna jingina ma Allah ƴaƴa mata, kuma su in an musu albishir da ƴaƴa mata ba sa so, suna jingina ma Allah abokan tarayya, sannan su in an jingina musu abokin tarayya a cikin abinda suka mallaka ba sa so. Waye zai so a cikin abinda ya mallaka yau a gidansa, yana gidansa, a ce gashi wani kato ya zo, shi ma yana da haƙƙi a gidan kamar yadda yake da haƙƙi a gidan, yana da haƙƙi akan matansa da abin da ke cikin gidan kamar yadda kai kake da haƙƙi a gidanka fa. Kana mai gida, yanzu ba za a ce mai, in aka ce mai gida sai ya saurara ya ga ɗaya mai gidan ne zai amsa ko kwashi ne, ya saba da daga an ce mai gida babu wani mai gida in ba shi ba, yau gashi an masa kishiya, akwai wanda zai so wannan? Allah yake daraba lakum mathalan mimma malakat aymanukum hal lakum daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum fi ma razaqnakum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Yanzu Allah ya buga muku misali a cikin kawukanku, shin za ku so ku samu ababan tarayya a cikin abin da muka arzuta ku daga ma kuma ababan tarayyan nan daga bayinku? Kana da bawa amma yau ya kasaita, har ya tunda yana shamaki, yanzu ya zo ya zama mai gida, yanda kake da haƙƙi haka shi ma yake da haƙƙi a cikin gidan nata. Ba kwa so, ba wanda zai so haka. To tunda ba kwa so ga kawukanku, ya za ku so ma wannan ga Allah? Ya za ku so a ce Allah da ku bayinsa ne, shi ya halice ku, shi ya ba ku duk abin da kuke mallaka, shi ne ya mamallakinku, kuma a ce ku zamanto wato kishiyoyi, sharikai, abokan tarayya gare shi, ku sanya masa abokan tarayya suna da haƙƙi akan abin da ya mallaka, kamar yanda shi ma yake da haƙƙi akan abin da ya mallaka. Wannan shi ne ainihin zalunci. Haka zalika suna sanya ma Allah abinda ba sa so, ma abinda ba sa so, wanda suke hanawa ya je ya zuwa ga gumakansu, abinda ba sa idan suka yi rabo suka ce hadha lillahi bi za'inihim wa hadha li shurakaina, wannan kuma shine na sharikai na gumaka. Fama kana lillahi fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah, abinda suka ce wannan shine rabon gumaka, to wannan ba za a ba ma Allah ba. Wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim, abinda ku suka ce wannan suka ajiye shi suka danganta shi ga Allah, shi wannan ba laifi, za a iya ba ma gumaka. To yanzu wato sun fifita gumaka akan Allah, to waɗanda suke irin wannan tare da yin wannan, kuma duk da haka suna faɗi ta ƙarya cewa kyakkyawan sakamako a wajen Allah ya tabbata a gare su. Me suka yi ma Allah da har za su yi da'awar samun wani abu kyakkyawa a wajensu? Shi yasa sai Allah ya ce wa tasifu alsinatuhumul kadhib, harsunansu suna zantawar ƙarya, wato kai ka ce ƙarya kanta ita ce harshensu. Harshensu ya zama ƙarya saboda ba abinda suke faɗa na gaskiya, sai ƙarya kawai. Kuma wannan ya nuna wato ɗabi'ar ƙarya kenan. Ƙarya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal kadhib, فلا يزال الإنسان يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. yace ku kiyayi ƙarya, domin mutum ba zai gushe ba yana ƙarya, yana kardadan ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah, wannan maƙaryaci ne. To kasa wannan rubutun da ake nufi rubutun ƙaddara, rubutun da in aka rubuta shi ba a gogewa. Wato in Allah ya ce ku rubuta cewa wane maƙaryaci ne, daga zarar an yi wannan rubutun, to da wuya ka taɓa samun gaskiya a maganarsa. Babu abinda zai faɗa ya ce gaskiya ne, sai idan kawai ya ce ni ne. Amma duk wani abu da zai faɗa ƙarya yake. To shine wa tasifu alsinatuhumul kadhib, harsunansu suna zantawar ƙarya, wato ba abinda yake fitowa daga harshensu face ƙarya, hatta ƙarya ta zamanto ita ce harshensu. Mecece ƙaryar? Ita ne da aka zo da an at-tafsiriyya anna lahumul husna, cewa al-husna, wato asalin al-husna tana nufin wato aljanna, mafi kyau. To amma abinda suke nufi a nan ai sakamako mafi kyau, ce a'a ya za a yi a nan rayuwar duniya, muna cikin wannan hali na ni'ima, Allah ya ni'imta mu, ai alama ce cewa ko mun je can ma mu ne a sama. Wato kyakkyawan sakamakon da ake faɗa ko a lahira suna cewa nasu ne, kuma sakamakon nan a wajen Allah yake. To amma sun jingina ma Allah abinda su ba sa so ma kansu. Saboda haka ta yaya za a yi wannan kyakkyawan zato ga Allah bayan sun mugusta mu'amala da shi? To shine sai Allah ya amsa musu ya ce la jarama bi ma'ana ay la shakka, ko kuma haqqan, waɗansu sun fassara da cewa la sai ka tsaya a nan, al'amarin ba haka bane, ƙarya take. Jarama haqqan, tabbas anna lahum tabba la jarama anna lahumun nar, tabbas al'amarin shine anna lahumun nar, wuta ita ce matabbaciya a gare su. Wa annahum mufratun, sannan kuma su ababan kaddamarwa ne. Alfar wato shine wanda yake gabatan mutane wajen samun ruwa kafin arra'id ya zo, wanda za su zo yan baya. Shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana faraqukum ala alhawd, ni ne magabacinku ya zuwa ga tafki, wato zan je in shirya muku abinda za ku sha na ruwan Al-Kautsar. Allah ya azurta mu da shan wannan ruwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma waɗannan kafiran, kalma ce wadda su in aka an danganta ta zuwa gare su kan cewa su magabata ne da ake gaggauta su wajen shiga wuta, ma'ana ranar alkiyama da su za a fara, wato da su wutar jahannama za ta fara karban ƴan cikinta. Allah ya kiyaye mu. Wannan ita ce qira'at jumhur mufratun da sunan ismi maf'ul na afrata fa huwa mufrat an wato wanda aka gaggauta gabatar da shi zuwa ga watan jahannama. A qira'an nafi' kuma la jarama anna lahum an-nar wa annahum mufritun da kasra wa annahum mufritun kan cewa su masu wato ifrati ne wato masu wuce masu israfi a cikin saban Allah. Babu makawa su masu israfi ne a cikin saban Allah shine ma'anar wa annahum mufritun wato Allah yayi musu shaida akan cewar su wuta ta tabbata a gare su sannan kuma a cikin al'amarin su na rayuwar duniya su masu wuce iyaka ne a cikin saban Allah babu wata alamar takawa tare da su. Al-mufrit shine wanda yake bai san iyaka ba bai san haddi ba wanda aka sifanta shi da haka wato ba abokin mu'amala bane domin ba zai kiyaye haƙƙinka ba saboda yana ganin ba shi da haƙƙi kamar yahudawa ne da suke cewa laysa alaina fil ummiyina sabil babu wani tafarkin laifi da za a kama mu dan mun ci haƙƙin bobawa saboda haka irin wannan ne wanda za su ce dan sun ci kuɗinka babu komai kamar waɗanda ake ce musu ne idan waɗanda ake yaudarar su da wanda ake yaudarar su da sunan addini cewa idan sun karɓi wani wurdi to duk kuɗin wanda suka ci babu komai babu abin da zai same su su ci su kwana lafiya duk saban da suka yi babu komai to wannan shine al-mufrit wato wanda zai tabbatar ma da kansa cewar abin da yake yi daidai ne bayan kuma ya san ba daidai bane kaga su ne irin wannan sun tabbatar abin da suke ba daidai bane domin sun jingina ma Allah abin da su ba sa so sun san ba daidai suka yi ma Allah ba abin da ba sa so sun jingina shi ga Allah kaga wannan ba su yi ma Allah daidai ba ko kai abin da ba ka so amma kuma ka ce ka sifanta Allah da wannan ka san baka kyauta ma Allah ba amma kuma duk da haka bayan ka san baka kyauta ma Allah ba kuma kana ganin cewar Allah zai maka kyakkyawan sakamako to kai menene kai Allah yace hal jazaul ihsani illa al ihsan kyakkyawa ba shi da sakamako sai kyakkyawa baka yi kyakkyawa ba amma kuma ka ce kyakkyawa za ta tabbata a gare ka to kaga wanda yake da irin wannan aqidar da irin wannan fahimtar ta yaya za a yi zaman to mutum ya za a yi kai mu'amala da shi ya za a yi ka dauka zai kiyaye haƙƙinka ya za a yi ka dauka cewar zai san haddi to shi yasa Allah ya sifanta su da wannan wa annahum mufritun cewa su masu ifrati ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da irin wannan hali shine halin marasa addini da masu gurbatacciyar aqida shi yasa ba a so aqida ta baci abubuwan da suke zuwa da suke bata aqida da suke bata wato haƙƙi da suke bata sanin Allah a cikin zukata su ne suke rusa al'umma baki daya su suke raba mutane da addini su suke raba mutane da halin mutuntaka yanzu ka duba ka ga mutane waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a ta yaya za a yi ka ce za ka iya mu'amala da su domin idan abin da zai sanya mutum ya yi amana shine ya san cewar idan ya ci amana Allah zai masa azaba to amma yana ganin ko ya ci amana ba komai duk abin da ya yi anna lahumul husna suna da kyakkyawa wajen Allah ko kuma ya ce tunda an riga an bashi wani wurdi duk abin da ya ba abin da zai same shi to ta yaya za a yi irin wannan ka dauka cewar za ka ce masa ya daina zina ya daina cin naman mutane ya daina cin dukiyar maraya ya daina cin haram ya daina cin kudin gwamnati ya daina domin da an ce masa ai babu komai anna lahumul husna suna da kyakkyawa to duk wannan yana faruwa ne ta gurbatar aqida shi yasa koyaushe kun ga alqur'ani haka yake inganta aqidunmu yake kyautata mana aqidunmu to haka shaytan yake zayyana wa mutane wato yazo tun daga foundation ya rusa foundation din yau domin wanda aka je aka sa masa irin wannan asasi ba ka bukatar sai ka je ka nuna masa kai wannan barna daga zarar ka sa shi akan wannan asasin duk wata irin barna da ka sani sai yayi Allah ya kiyaye mu. Na'am.
Wallahi laqad arsalna ila umamin min قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
Allah yake tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik, na rantsi da Allah mun aiko da manzanni ya zuwa ga mun aiko ya zuwa ga al'umomi gabaninka, wato mun aiko musu manzanni kamar yanda muka aiko ka. Fa zayyana lahumu shaytanu a'malahum, sai shaytan ya zayyana musu, ya kawata musu ayyukan su a gare su, wato miyagun ayyukan da suke aikatawa sai zai shaytan ya kawata musu isa suka rinka ganin su kyawawan ayyuka ne, irin abubuwan da suke yi na sabo sai su sanya masa wani suna daban. Idan zina ce sai su ce kawance ce, idan giya ce sai su ce ruwan dadi ce, idan aikin mutanen annabi Lut ne sai su ce sha'awar namiji ce ga namiji, shine kawatawar shaytan. Haka in sun kirkiro abubuwan da suka kirkiro suka mayar da shi addini wanda Allah bai saukar da sultani a kansa ba, kamar cewar wannan dabbar ta wannan gunkin ce, wannan dabbar ba za a ci ba, wannan wurin ba za a shige shi ba, idan za a shiga nan wajen sai an yi kaza, fitar da ka'idodi na addini wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba, shaytan duk ya kawata musu. Shaytan fa zayyana, to duk wannan yana daga cikin abin da shaytan ya kawata musu shi suka ganshi kyawawan ayyuka. To shine tare da aikowar manzanni amma shaytan ya kawata musu ayyukan su. Fa huwa waliyuhum, dan haka shi shaytan shine waliyin su, wato shine majibincin al'amarin su, shine shugaban su, shine jagoran su a cikin bata, shine mai taimaka musu al-yawm, a wannan rana, wato a rayuwar duniya, a nan duniya shine waliyin su. Walahum azabun alim, a lahira kuma suna da azaba mai radadi. Wato su waɗanda aka aiko musu al'umomi da suka gabata, wannan babu ko shakka cewar Allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzanni, amma menene hikimar da Allah ya rantsuwa akan wannan? Domin ana yin rantsuwa ne yayin da abinda ake faɗa ake shakka a kansa ko ake inkarinsa. Babu shakka Allah ya aiko manzanni, kuma hatta su mushrikai ba sa inkari, dan sun san a suna da labarin al'umomi da suka gabace su, mutanen annabi Hudu da mutanen annabi Salih da mutanen annabi Lut, duk kissasu sananna ce a wajensu, sananniya ce, kissoshin su sananu ne a wajensu. To me ce hikimar da Allah ya rantse? Hikimar rantsuwar shine ban mamaki cewa al'umomi da suka gabata tare da Allah ya aiko musu manzanni amma shaytan ya kawata musu miyagun ayyuka. Ma'ana ya kamata a ce duk al'ummar da Allah ya aiko mata manzo to tafi karfin shaytan ya zamanto waliyinta, amma abun mamaki shine har Allah yake rantsewa a kai, Allah ya aiko da manzanni ga al'umomi amma shaytan ya kawata musu ayyukansu. Wannan shine abun mamaki da ake rantsuwa a kai, wato tare da aikowar manzanni wallahi sai da shaytan ya zayyana musu ayyukansu. To a cikin wannan akwai gargadi ga mushrikai da kuma duk wanda ma ake karanta masa alqur'ani kar ya zamanto waliyin shaytan tare da cewar an aiko manzo wanda yafi manzannin da suka wuce a cikin ya zuwa gare shi, shine manzo sallallahu alaihi wasallam. Tare da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ka zamanto ribataccen shaytan ka bi shi, ya zayyana maka miyagun ayyukan da kake, ya kawata maka su, ya sanya musu suna sabanin hakikar su, domin ɗaya daga cikin abin da shaytan yakan yi kenan, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta za su sha giya su sanya mata suna ba da sunanta ba, sanya mata wani suna, miyagun abubuwa sai shaytan ya canza musu suna. Yanzu kamar waɗansu kafofin yaɗa labarai da suke cewar a daina cewar mutane masu aikin mutane, wato masu aikin luwaɗi ko masu aikin mutanen annabi Lut, sai dai a ce namiji mai sha'awan namiji, kar a fada a daina kiran a kada a ce ma kada a ce kilaki ko karuwa, sai dai a ce mace mai zaman kanta, a canza sunan mummunan abu wanda a ɗabi'a da addini da mutuntaka fasha alfasha ne mummuna ne, sai a sanya masa wani suna. To wannan shine wahayin shaidan, shi wannan shine tabi shine zayyana wanda shaidan yake yi ma mutane na miyagun ayyuka, kuma yana daga cikin wato abinda Allah madaukakin sarki ya kira shi zukhrufal qawli ghurura. وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الجن والانس يوحي بعض شياطين الانس شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. هكذا الله يتي مكا سنيا واتو دكونا النبي شيطانو نا الجنو دنا متاني دنا الجنو دا سكي وحي يزوا ساشن سكي وحي يزوا دشتايشي دا واتو قوان زنشي دو مروي كاوان زنشي شيني تزين a kawata shi. Saboda haka masu rubutu su kula, ma'aikatan jarida su kula, ana amfani da kalmomi waɗanda zaka gansu kalmomi ne a zahirinsu kamar babu komai, nema ake a gyara magana amma nema ake a canza aqida, aqida ake nema a canza. To dan haka a hirdinmu shedan ya zamanto waliyinmu. Waɗansu a wani tafsiri na wannan ayar fa huwa waliyuhum, abdamir ba yana komawa ya zuwa ga al'umomin da Allah ya aiko da manzanni a gare su ba, yana komawa ya zuwa ga waɗanda ake zantar da su alqur'ani, wanda ake muhaqabar alqur'ani da su, su ne mushrikan Makka. Wato shaidan ya kawata ma al'umomin da suka gabata miyagun ayyukan da suke tare da cewa Allah ya aiko musu manzanni. To shi shaidan din nan da ya ma waɗancan al'umomin, to shi ne waliyin waɗannan mushrikan. Waɗannan mushrikan da suke jingina ma Allah abinda baya, abinda su ba sa so ma kansu, suke kawo wata shari'a wada wani addini wanda yake ba na Allah ba, shaitan suke zayyana shi, suke ƙaddamar da shi, suke rayuwa a kansa, suke ƙaddamar da shi ga mutane a cikin al'umarsu. To shaidan ne waliyinsu, kamar yanda ya zamanto ya yi ma waɗancan, to waɗannan shi ma ya zamanto waliyinsu. Fa huwa waliyuhum al-yawm, a wannan rana. Saboda haka an danganta su zuwa ga shaidan, shi ko shaidan an san shi ne mazarin dukkan sharri, yayin da za a ce wane ayri bata wane waliyin shaidan ne, wane waliyin shaidan ne, ko kuma wane rundunar shaidan ce. To haka Allah madaukakin sarki ya daga cikin uslubin Allah a cikin alqur'ani na wato a kautar da mu daga miyagun hanyoyi, ta hanyar amubusta su, a danganta su zuwa ga mummunan ambato, a ce wannan waliyan shaidan ne. Allah ya kiyaye mu da zamantowa waliyan shaidan. Waɗansu kuma sun dauki sun fassara al-yawm da cewa wannan ranar lahira ne, fa huwa waliyuhum, shaidan shine waliyinsu, al-yawm a wannan rana, a ranar lahira kenan. Wato a ranar lahira shaidan shine waliyinsu, yayin da dukkan wani sababi yake yankewa in ba sababi ya zuwa ga Allah ba, Allah ya yi hukunci cewa to ku waliyinku shi ne shaidan, ku je idan zai taimake ku ya taimake ku. A lokacin nan shaidan shi kuma zai tashi ya huduba ya ce ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, ya barranta daga gare su. To wanda yake nuna cewar kenan za su zamanto tababbu, Allah ya kiyaye mu da tabewa. Sannan Allah yake wa ma anzalna alayka alkitab, kuma bamu saukar da littafi akan ka ba ya rasulullah, shine alqur'ani. Wannan ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani kenan, alkitab, domin shine littafi wanda yake rubutacce a wajen Allah, domin haka yake alawhul mahfuz, rubutacce killatacce, wanda shine wanda mala'iku ne kadai suke taba shi, wanda yake alawhul mahfuz la yamassuhu illa almutahharun. To alkitab dinnan shine alqur'ani. Allah yace bamu saukar da alqur'ani da littafi wato alqur'ani akan ka ba, illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi, face kai rinka yi musu bayanin abinda suka sassaba a cikin sa, abinda suke sabani a cikin sa na al'amarin addini da tauhidi da imani da kaddara da da abinda zai zo bayan mutuwa da hukunce-hukuncen ayyuka na bayi waɗanda zaki, duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke mutane sun yi saɓani. To Allah ya ce ba mu saukar da alƙur'ani ba face don kai musu bayanin abinda suka yi sassaɓa a cikinsa. wa hudan kuma ba mu saukar da shi ba face shiriya wa rahmatan liqaumin yu'minun da kuma rahama ga mutane waɗanda suke imani an kira ba a ce wa hudan lil mu'minin ba da shiriya ga masu imani a sai aka ce ga mutane waɗanda suke masu imani wato kai ka ce imanin su shine ya maida su suka zamanto mutane da ba su da imani su ba mutane bane shi yasa sai aka ce liqaumin ga mutane waɗanda suke masu imani kamar babu waɗansu waɗanda suka cancanci a kira su mutane in ba masu imani ba kuma ba su cancanci a kira su mutane ba inda ba dan imanin su ba shine fa'idar da Allah yake liqaumin yu'minun bi ce lil mu'minin ba ko kuma lil ladina amanu amfanin fadan qaumin din kenan Allah madaukakin sarki ya fadi dalilai uku na saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na dalili na farko domin ya zamanto mai bayani akan sabani wannan ya nuna cewar kenan alqur'ani zai raba gardama ne in an yi sabani bayanin alqur'ani zai dauke sabani idan da bayanin alqur'ani ba zai dauke sabani ba da ba a bashi wannan sifar ba kai musu bayanin abinda suka sassaba a cikin ta sabanin da kuma mutane suka yi a cikin sa yana da yawa tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa sun sha bamban hatta wajen shirkar da suke yi sun sha bamban akwai wanda suke bauta ma gunkin da wata kabila ba ita take bauta ma ba kamar kabilar Daus suna da gunkin su kamar kabilar wannan kabilar Hudayl wanda Khalid ibn Abdul Walid je ya rusa gunkin su su ma suna da gunkin su a Ka'aba akwai gumaka da yawa kowace kabila tana da nata gunkin kowa yayi sabani akan irin yadda zai bauta ma da irin kuma abinda gunkin sa yake so haka zalika Yahudawa sun karkasu Nasara sun karkasu ga masu bautar wuta duk wannan sabani ne na mutane kuma dama abinda al'adar mutane suka gada kenan Allah ta'ala yake kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirin mutane sun kasance al'umma guda daya sai suka saba sai Allah ya aiko da manzanni masu bishara da masu gargadi idan mutane sun yi sabani idan manzanni suka zo to sai su dinke sabani to babu wani annabi da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan sabanin wanda ba zai gushe ba to amma Allah madaukakin sarki tare da cewa ba zai aiko wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma ya bar abin da zai maganin wannan sabanin shine alqur'ani da bayaninsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba alqur'ani ne kadai ba bayaninsa tare da bayaninsa dan Allah ya ce illa li tubayyana lahum domin kai musu kai bayani a gare su bayani shine a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalili na farko kenan dalili na biyu face shiriya alqur'ani littafin shiriya ne alqur'ani duk da yake akwai waraka Allah ya kira shi shifa'un lima fi sudur alqur'ani bai zo dan a rubuta shi a sha ai magani da shi alqur'ani ya zo ne dan shiriya duk da yake akwai magani za a karanta shi ai magani da shi alqur'ani bai zo dan ya zamanto littafin labarin ruka ba kamar yanda mushrikai suke fada sai su ce idan labari ne Muhammadu yake baku za mu kawo muku labarin Farisawa labarin Rustum labarin Isfandiyar kamar yanda za mu ga kissar sa za ta zo wajen fadin Allah ta'ala lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin na'am a karshen wannan sura wanda yake zuwa ya dauko littafin labarin ruka wai ya janye mutane daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'anin da yake karanta muku menene ba labarin ruka bane to ina da labarin ruka da suka fi wanda zai gaya muku ga labarin tatsuniyoyin Rusum labarukan Farisa da irin bajinta da sarakunan su da irin abubuwan da suka yi ku zo ni in gaya muku to alqur'ani ba littafin labari bane shi yasa ma Allah ya kira shi akwai labari a ciki amma ya ce maka ahsanul qasas mafi kyawun labarurruka wanda suka kunshi shiriya ba kawai za a kawo maka labari bane sai a shiryar da kai a nusantar da kai a ce kaga wannan abin da ya faru to a cikin wannan akwai aya haka ake yi haka sunnar Allah take haka kaddara Allah take haka hukuncin Allah yake shine shiriya a sa ta a hanya alqur'ani littafin shiriya ne wanda duk ya dauke shi domin ya shiryu to zai shiryu duk wanda ya nemi shiriya a wajensa ba zai samu shiriya ba kamar yadda sayyidina Ali ya ce na uku rahama ne wato sababin ihsani ma'anar rahama iradatul khair nufin alkhairi ne alqur'ani nufin alkhairi ne ga al'umma taurarinsa ka taurare shi kawai rahama tana sauka kamar yadda muka ji a shimfidar da muka yi a shekaran jiya yadda alqur'ani yake zamantowa rahama ba sai mun sake maimaitawa ba to wannan ya nuna mana wato a babban fahimta ta yadda ya kamata mu dauki littafin Allah jalla wa ala mu mu'amala da ita na'am
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون
tun daga farkon surar yanda Allah madaukakin sarki ya ambaci ayoyi akan kadaituwarsa da halittar sammai da ƙasa da kuma sauran halittu na Allah da ayyukan Allah a cikin halittarsa da kuma ni'imomin da Allah ya yi mabayi to kai wannan sai ya zamanto kamar a wato a shine hitami shine natija to alqur'ani fa kenan wato shine alqur'ani an saukar da shi domin irin wannan bayanin yazo duk abin da kuka yi sabani yace gashi to irin abin da yake nan a cikin abin da kuka karanta na sura kuma shiriyar kenan kuma rahamar kenan to sannan kuma aka sake bude wata gaba Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu wajen fahimtar ni'ima wato ayoyi tare da ni'ima tare da baiwa ni'ima da yayi gagwaninta wajen halitta sannan kuma ga ni'ima wajen nuna wajen rahama ta Allah wanda idan wani gwaninta bata sa ya gane ba in yayi tunanin yanda Allah ya ji kansa yanda Allah ya masa gata sai ya ji kunyar Allah sai ya so Allah sai ya rusuna ma Allah ya miƙa wuya gare shi to anan matsayin abinda zai zo kenan aka hada wato ayoyi na gwanintar halittar Allah tare da kuma baiwa da ihsani da Allah ya mahalitta Allah ya fara yace wallahu anzala minas sama'i ma'a Allah ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha sai ya rayar da kasa da wannan ruwan bayan mutuwarta inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yasma'un a cikin wannan akwai aya ga mutane waɗanda suke masu ji waɗanda suke ji wato aya farko ita ce aya saukar da ruwa can Allah madaukakin sarki ya faɗi ayar da yanda yake saukar huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa fihi shajarun minhu tusimun ya ambaci yanda yake saukar da ruwan nan kuma sai ya ambaci tasirin ruwan a cikin kawo rayuwa bayan mutuwar ƙasa menene wato yake rayar da ƙasa bayan mutuwarta wato ƙasa tana fitar da abubuwan da ke cikinta matattu zamantu sun rayu da albarkar ruwan da Allah yake saukarwa ce daga an yi ruwan sama shikenan sai kaga ƙasa ta soma kore ba wanne ya je ya bada wato a iri na ciyayi ba kawai sai ga ciyayi sun soma fitowa sai ga kwari sun soma kyankyasa sun soma fitowa da kwarin da babu su sai gan su kawai suna yawo shikenan sai kaga gari ya canza da ku tana ke kasarsa to wanda a cikin wannan kuke samun rayuwarku kuke samun abin da kuke rayuwa a kansa to Allah ya ce a cikin wannan akwai aya ga mutane masu ji wannan ya nuna muhimmancin ji a cikin alqur'ani ji mabudi ne na samun wato shiriya domin ji yana nuna kan cewa akwai mai jiyarwa to annabawa kuma abin da suke kenan annabawa masu jiyarwa ne shi yasa annabawa suke kokawa akan cewa mutanansu sun ki sauraron su kamar yadda annabi Nuhu yace wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ko yaushe na kira su sai su sanya in yatsun su a cikin kunnuwansu ba ma za su ji ba wastakshaw thiyabahum su lillibe kawukansu kar ma a gansu ballantana a kira su ji kuma hakanan ma na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke fada wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal innana 'amilun zukatanmu suna cikin wato suna cikin kwano suna cikin abubuwan da aka sanya su aka kulle aka rufe wa fi adanina waqrun akwai nauyi a kunnuwanmu wato mun toshe kunnuwanmu ba ma zamu ji ka ba shi yasa kuma Allah yake cewa aya tana tabbata ne game ji inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa ash-shahid a cikin wannan akwai wa'azi ga wanda yake da zuciya ko ya miƙa ji yace zai saurara to kun ga wannan ya nuna muhimmancin jin wa'azi muhimmancin jin wa'azi kuma irin illar da ke zuwa ma dan adam yayin da ya zamanto an dade masa hanyar jin wa'azi idan dan adam baya jin wa'azi zuciyarsa za ta keka shi domin shi ji shine mabudi zuwa ga zuci kuma zuciya ita ce take canza jiki ita ce take samun sultani akan ta canza mutum aqida ingantacciya ta shiga sai an samu ta ji tukuna ji shine mataki na farko dan haka sauraron alqur'ani yake daga cikin abubuwan da suke kawo saukar rahama Allah ta'ala yace wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu in aka karanta alqur'ani ku saurare shi ku ji shi ku yi kawai wajen jin nasa don ku samu rahama to kaga nan Allah yace aya ce amma ga masu ji saboda haka waɗanda ba su da musu ji alqur'ani ba kaga ba za su samu ayar ba waɗanda kuma sun ji shi amma ji wanda yake ba na karba ba kaga su ba za su samu aya ba za su samu ba za su samu aya a ciki ba kuma aya abinda ake nufi da aya alama wato alama mai shirarwa kamar yanda akan hanya ake sanya alama a cikin a sanya alama a ce in kai dama ka tsina za ka tafi idan ka miƙe funtuwa za ka tafi idan kai hagu zariya za ka tafi yanzu in akwai alamomi akan wannan hanyar za ka bata za ka tafi ka tsina a ce ka samu kanka a malumfashi ko ka samu kanka a zariya saboda akwai alama za ka fito haka aya take waɗannan abubuwan su ne alamomi wato aya ce da za su kai ka ya zuwa ga abinda ya zuwa ga wato hanyar Allah jalla wa'ala wato alamomi ne da za su saka akan turba a miƙaƙiya Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu ayoyi a cikin alqur'ani sai Allah ya kai mu gobe kuma za mu dora anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk